wallahi alazim da ni nayi zan amsa kuma wallahi alazim ba ne ba kuma ba zan amsa ba
kana nufin ba kai bane dai kai
ba ni bane wallahi
ubangiji Allah ka bayyana duk wanda yayi ko da dana ne ko inda har ya kasance ya aikata wannan mugun aiki to ubangiji Allah na roke ka dan isan mulkin ka Allah ka tona masa asiri
ina za a tura shi
ka wannan layi ma'ana wannan katikati ne MTN
kida ba shi kuma cikin aljannu akwai MTN din
yes
sai shi kuma kuna da MTN
yes
eh dan ubanka sai gida kiska
ina
ya sarkin aljannu ya ce dan ubanka
jama'a assalamu alaikum a makon jiya muka tattauna da dan jarida Abubakar Haruna Galadanci na gidan rediyon Express FM dake Kano kan batun wata amarya mai suna Aisha wadda aka shiga har cikin gidanta aka kashe ta aka kuma yi mata fyaɗe a bisa alamu ɗan sanda sun kama wani abokin mijinta mai suna Muhammad Zahir da kuma wani makwabcinsa wanda aka same shi da tsani na wannan gida a hannunsa wanda kuma yace a ranar da aka kashe wannan mata ya shiga ne ya dauko aro kuma an ga alamun cewar watakila da tsani aka yi amfani aka fita daga cikin wannan gida tunda an samu kofa a rufe a makon da ya shige an saki gurfanar da su a gaban kotu to amma an dage shari'ar sai nan gaba a cikin wannan sabuwar wata da muka shiga bari mu faro da batun shi abokin nasa Muhammad Zahir da kuma tambayar da nayi mashi dan jarida Abubakar Haruna Galadanci a kansa
menene su ɗan sanda suka gani har ya kai su ga shi abokin mijin matar
eh bayanin da suka yi cewar zuwan da ya gidan na farko na cewar ya zo shi ma kuma abin da bai musa ba na cewar da safe ya zo gidan wajen mai gidan ita amaryar sai ta bayyana masa cewar ai mai gidan baya nan ba anan ya kwana ba a gidan uwar gidansa ya kwana dan haka yace to bari ya tafi ya neme shi a waya shi zuwan da ya gidan shine ɗan sanda suke tuhumar sa da cewar lalle yana da masaniya dangane da mutuwar matar tasa kuma abin da suka ce a tuhumar da suka yi masa ya amsa amma da aka zo kotu sai ya musa cewar ai tsorata yi a can wajen su saboda karsu da ke shi ko kuma wani abu makamancin haka shi yasa ya amsa cewar eh lalle ya zo ya shiga gidan amma da aka zo kotu yace ya zo gidan amma iyakacin sa kofar gida sannan kuma da abin nan ya rufe na spam da suka su ɗan sanda suka ce sun samu a wandansa binciken da kuma likitan yayi na cewar yana da alaka da na jikinsa da kuma wanda aka samu a jikin ita marigayiya Aisha lokacin da ɗan sanda suka zo suka ɗauki gawarta daga gidanta suka tafi da ita asibiti.
An bayyana yadda aka yi ya fita daga cikin gidan ne ganin cewa an zo an samu wannan kofa a kulle.
Sai su kansu tambayar mu kanmu a lokacin da muka yi wa su rundunar ɗan sanda ta jihar Kano kenan sai suka alakanta abin da cewar ai wannan tsani da aka zo aka dauka a lokacin da aka yi abin duk da ya faru a lokacin abin ya faru dan haka da aka gama abin da ya faru da suka yi wa ita matar gidan wato marigayiya Aisha ta yi suka yi amfani da wannan tsanin da suka rufe kofar ta ciki suka taka suka hauro suka fidda tsanin abin da su bayanan da suka yi mana kenan su ainihin mutum biyun da shi Abdul Zahir da wannan shi mai gyaran wuta bakocin shi wato Muhammad din a halin yanzu dai suna abin nan suna an kai maganar gaban kotu kuma kotu ta ba da umarnin a tabi da su wato gidan maza a tsare da aka karanta musu tuhumar da ake yi musu su sun musa
shi ma Muhammad Zahir yayi magana da ƴan jarida lokacin da aka fara gabatar da shi ga su ƴan jaridar a nan Kano
rashin kyauta kasuwa to kamar yadda muka saba kullum muna fita kasuwa tare da shi sai na biya mai fita kasuwa gida da na biya mai fita kasuwa gida na je ne misalin karfe 9:30 da na je misalin karfe 9:30 sai na yi noki sai matar gidan ta bude da ta bude sai ta tambaye waye na gaya mata sai ta bude da ta bude sai ta ce baka san cewa ba anan gidan ya kwana ba na ce mata eh ban sani ba wallahi sai na ce to sai a je can a neme shi nace ina kenan tace na fita sani a gidan uwar gida ai kwana ce mata to sai an jima na tafi misalin karfe 12 aka samu wasu ƴan ta'adda waɗanda ba a san ko su waye ba aka ce an je an kashe ta kuma an mata fyaɗe
tsarin ba kai bane
gaskiya ba ni bane
amma a wurin ƴan sanda kamar yadda bayani ya tabbata cewa ka ansa wannan laifi cewa kai kana da hannu
ni ban amsa ba kuma wallahi bazan amsa ba abinda ban yi ba wallahi alazim da ni nayi zan amsa kuma wallahi alazim bayan ne ba kuma bazan amsa ba
kana nufin ba kai bane da kai
ba ni bane ba wallahi
mahaifiyar sama ta ce ba ta yarda shi ne ya aikata wannan abu ba to amma kuma ta ce tana addu'ar Allah ya fallasa duk wanda ya aikata wannan ta'asar koda kuwa dan nata ne
sunana Hajiya Fatima Saminu Muhammad wanda ake zargi ni mahaifiyarsa ce
kuma
she babba Abdulzahir Saminu Muhammad ni abinda nake jin takeici nake yake bani mamaki ashe abota takan zama yaudara da cuta da ha'inci dan shekara 40 ya hira ya abota da dan shekara 24 saboda ina kallon sa gabo ne ba shi da wayo to da ikon Allah ni abinda zan ce ubangiji Allah ka bayyana duk wanda yayi ko da dana ne ko in dai har ya kasance ya aikata wannan mugun aiki to ubangiji Allah na roke ka dan isan mulkin ka Allah ka tona masa asiri idan kuma
daga can wurin yan sanda sun ce shi wanda ake tuhumar ya amsa cewar shine har ya fito
to ai sun ce ba su tabbatar ba kuma ko da shi mijinta yake yawo yake cewa wane ne ai ya kamata shi wanda ya riga an har mutun ya ce yayin to aji ta bakin sa
amin
aji ta bakin sa in ya so sai ifadi abin ifadi a lokacin da aka riga aka ko ya zo ya same shi ka inda na'in ko koyaya amma nuna nan makocin sa sun bada statement din cewa a lokacin da ya riga izo ibiga gidansa shine mutun na farko wanda ya zo kan gawo matarsa kuma in har gaskiya ne a lokacin da ya zo ya tarar da matarsa an mata wannan aika-aika akwai me duka report da ake yi me ya hana ya dauke ta ya kai ta asibiti a tabbatar da cewa akwai kinga da ake yin test akwai wannan gwaje-gwaje da za a yi na likita wanda za a tabbatar cewa ga wanda ya kashe ta to me yasa ba a yi wannan ba aka rungunta aka yi wa yarinyar nan sutura aka tafi aka je aka kai ta mu korafin da muke kenan mu kawai burin mu ubangiji Allah ya ba mai gaskiya gaskiyarsa kowane ne ko da ko dan da na haifa ne in dai har shi wannan ubangiji Allah ka bayyana shi ni kawai abin da nake bukata kenan ubangiji Allah ya tabbatar da gaskiya idan kuma da wani kulli a ciki to duk wanda ya riga ya ubangiji Allah ka warware shi ka bayyana gaskiya
ba ni a matsayin kin mahaifiyarsa ne da awaki kin yadda cewa ya laifin
ni wallahi tallahi a matsayina na mahaifiyarsa ban yadda da ya aikata ba sabili da irin tarbiyyar da na bashi ko sigari dana baya sha ko sigari dana baya sha kuma shi wallahi ko annansa baya iya hukuntawa in suka yi laifi ballantana
masu sauraro idan aka koma kotu za mu zo mu ci gaba da wannan batun to amma idan kun tuna kwanakin baya mun yi shiri kan wasu ƴan damfara da suke kiran mutane a waya su ce wai su aljanu ne da alamun har yanzu waɗannan ƴan damfarar ba su daina ba to amma kuma da alamun cewa jama'a ma sun fara samo hanyar yin maganin waɗannan aljanun ƙarya
dama maganar da ake nan cewa tun magana da ake na rawar ruwa ake magana da sahiyar za a kira zai kira ajiyar da za a yi
kaje za ka iya
insha Allah zai iya in Allah ya yarda insha Allah zai iya
lalle ka dan ka aure dan mu lalle ka za ka samu gata na duniya
to ubangiji Allah sa mu dace
lalle kan kuma za mu tauci talaka
to ubangiji Allah sa mu dace
darajar manzon Allah sallallahu
alaihi wasallam
saboda haka mun maka sauki da haka abinda zaka bada sadaki dubu tayya goma dubu
to ubangiji Allah sa shar alheri
saboda haka zaka shi wannan abu magana na adadin ta ma goma
to
sai a rubuta sai a turo shi sai mu fasar da shi sai mu sai abubuwan da zamu saya mai mutum wannan da
to
eh
to sai ta ina za a tura shi
ta wannan layi ma'ana wannan kati ne MTN
to
eh da mu baya na su je su fasar da shi
to sai da wasu kuma cikin aljannu akwai MTN din
yes
sai shi kuma kuna da MTN
yes
eh dan ubanka sai ji dan kiska sarkin aljannu ya ce dan ubanka kai ni ba ka dauka sakarai
ina jin ka
ka manta daukar da kuka yi da wani a Sokoto
ina jin ka
hirar da kuka yi da wani a Sokoto kai in dan ubanka in aljannu ne kai ka ce baka san inda nake ba har kana magana da bai kasar kasar masallacin ubanka dan iska ina jin ka in har kai kai aljannun kirki ne in akwai abin da ka iya min kai mun wai har zaka wani wata ma 30 wai dubatayya baka ma san dubu ba kai ga dan iska amma ka san MTN
a kasance da mu a cikin shirin mu na gaba domin jin cikakken yadda wannan bawan Allah ya yi da dan damfarar kuma za mu sake waiwayawa mu sanya muku muryar wannan shi dan damfara a lokacin da ya nemi damfarar biliya a Sokoto ya yi ta canja murya wai shine sarkin aljannu ko diyar sarkin aljannu ko sarkin fadar sarkin aljannu da dai makamantansu daga yau duk wanda ya kira ka a waya wai shi aljani ne to ka gyara zama ka zuba masa duk irin zagin da kaga dama domin kuwa dan damfara ne kawai a huta lafiya